أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وفهمنا ما علمنا، وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول يا تبارك الله مدوك كين سركي واند إداو دمو وان رانا دمكي نزلين تفسير القرآن من جرما شما تندق هوتون سلا سي ومك داو من أقول يا الله مدوك كين سركي دا يا أرامنا رايوهان مكا ساكي داوة. Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu. Allah ya ja kwananmu da imani. Idan kuma mutuwarmu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. To har yanzu muna karatu a cikin suratul Ankabut. Za mu tashi aya ta 51. Aya ta 51 a cikin suratul Ankabut.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آية da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana abinda kafiran Makka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kafiran Makka suke cewa wai me ya hana a saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi daga wajen ubangijinsa. Ba suna nufin ayoyi na karatu ba, a irin ayoyin da Allah ya bawa annabi Musa kamar sanda wadda idan yayar sai ta zama macijiya, kamar hannunsa in ya sanya a hamata sai ya fitar tana shiki tana kyalli tana haske, kamar yadda Allah ya yi ta jaraba su da ruwan dufa na da duk wani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai zo da irin waɗannan abubuwa ba. To shine Allah madaukakin sarki yace kul, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa su ayoyin nan Allah yake kawo su. Wato ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam bane yana so sai ya zo da ayoyi ba, a'a Allah ne yake kawo ayoyin daga wajensa. Sai Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kawo shi abinda aka aika shi shine ido sako yayi wa'azi yayi gargadi yace ga inda za a yi nan, in an bi nan za a shiga aljanna, idan aka bi nan za a shiga wuta. Yace aikin sa kenan, abin da ya zo yi kenan. To shine sai Allah madaukakin sarki yace awalam yakfihim anna anzal awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Allah madaukakin sarki yace su waɗannan kafiran Makka da suke neman shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ayoyi, Allah ya ce bi ishe su ba aya, bata ishe su ba ayar da muka maka babba wadda take mai girma, wadda take shine anna anzalna alaikal kitab, mun saukar maka da littafi wanda yake yutra alaihim, ana karanta musu suna jin alqur'ani. Alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya ce musu su zo da irin shi suka kasa. Alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya ce musu su zo da wasu surori a cikin sa suka kasa. Alqur'anin da Allah ya ce musu su zo da ayoyi ma a cikin sa suka kasa. Allah ya ce wannan bai ishe su aya ba, cewa mu ne muka aiko ka. Saboda Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalida, tabbatacciyar mu'jiza wadda take nan, dayawan mu ba mu san irin yanda kafiran duniya suke yi fafutuka na wajen su ga cewa wai babu Qur'ani a duniya ba dayawa mun dauka ba ruwan su da Qur'ani sun yi duk abin da za su yi su batar da Al-Qur'ani a duniya sun kashe dukiya mai yawa an yi tarurruka amma da yake me Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya gaya mana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da Al-Qur'ani kuma mu zamu kare shi da haka ka san ko banda kariyan Allah inda mu musulmi ne zamu kare Al-Qur'ani da yanzu bayani ba ku ce ba a galai da bayani da a ce mu aka barwa ba za mu kare shi amma da yake mun yi sa'a Allah shi ne mai kare shi shi yasa duk abin da aka shirya sai Allah ya warware akwai shekaru ba su wuce goma ba har wani Qur'ani aka yi wai American version of the Holy Quran a cikin wannan Qur'ani in ka karanta shi za ka ga duk wata aya da Allah ya magana Yahudawa an cire ta aka yi ta tattaza abubuwa amma Allah madaukakin sarki da hikimarsa da ikonsa daman ya sanya Al-Qur'ani a cikin zukatan mutane ka san mu Allah madaukakin sarki ya yi mana baiwa a Najeriya duk duniya ba inda ake haddan Qur'ani irin Najeriya a Najeriya kuma duk duniya ba inda ake haddata Al-Qur'ani irin Maiduguri wannan magana fa ba wai faɗa nake ba research ne na duk duniya ya tabbatar da haka kaga Madina jami'ar Madina wallahi sun tabbatar da cewa masu haddace Al-Qur'ani a Maiduguri a kowace shekara sun ninka su wannan haka yake da ba ma Najeriya ba da haka ni'ima ce Allah ya mana baiwa ce Allah ya yi mana ana haddan Al-Qur'ani sosai a ƙasar nan wanda yake ba haka suka so ba shi yasa shi Allah madaukakin sarki in zai muku baiwa yana yi muku baiwa da abin da ba ku sani ba baiwa wani lokaci za ka ga wani abin damuwa amma kuma baiwa ce Allah ya ma saboda dabaran shi ba da watakila ba ka kai wani waje da za ka kai ba wani lokaci Allah ya jarrabi mutum dabaran jarraba ba watakila ya yi ne zai yi tafi Lagos sun jarraba an ta sa sai ya tsaya na? Misali Allah kaɗai ya san me ya hana shi zuwa Lagos ɗin me yawa wani da ya je Lagos ma rudda zai yi wallahi saboda Allah yana san shi sai ya kawo wani dalili sai ya kasa zuwa ai shi yasa aka ce wa musulmi duk abin da ya same ka to kawa Allah godiya dan baka san me Allah ya shirya a ciki ba baka san me Allah madaukakin sarki ya ma tanadi ba Allah ya gaya mana a sa'an antum bu shay'an wa huwa sharrul lakum wa sha'an takrahu shay'an huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu so da yawa za ku so abu alheri sharri ne ku ki wani abu alheri ne Allah ya shi ya sani ku ba ku san mu ba da haka ake son musulmi ya zama mai miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce wato inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun wato cikin saukar da alqur'ani da Allah madaukakin sarki yayi ana karanta shi a cikin Allah ce wannan rahama ce rahama ce kuma wa'azi ne ga mutane masu imani Allah ka samu a ciki da haka alqur'ani rahama ce yanzu ga alqur'ani kana ta ganin shi kana wuce shi duk masallacin da ka shiga akwai qur'ani amma wani ba ruwan shi da shi wani tunda azumi da ya ji qur'ani sai ramadana mai zuwa shi ba ruwan shi wani ma gaba ɗaya a rayuwar shi baya karanta qur'ani ya lauci qur'ani haka yana karanta wanda yake kuskure ne musulmi ma a ce ya rayu bai iya karatun qur'ani wallahi babban kuskure fa kuskure wanda dan adam zai ɗanɗana kudarsa bai kuskure wannan mutum ya sha ba a'a kuskure ne babba a ce ga musulmi bai iya karatun qur'ani ba to in ka je lahira me zaka ce Allah Allah duk abin da kake fara ni ban san me kake fara ba lissafin Allah kuma gatan da muke gani na alqur'ani ai mutum ya san abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da abinda za a yi da alqur'ani nan gaba ai sai kai ta kokari ka samu rabanka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daman alqur'ani daga wajen Allah ya zo to kuma zai koma za ku waye gari rana guda Allah ya dauki alqur'ani hatta waɗannan da ka gan su a cikin takardu in ka zo ka bude farar takarda za ka samu wanda duk ya haddace alqur'ani kuma ya bace eh to kaga wannan zamanin ko ba ka san mutuwa sai ka ce Allah ya sa baka ni dai Allah ya sa bana a ni dai na eh wallahi duk mai hankali zai ce Allah ya sa baya saboda wata rayuwa za ka yi kana musulmi babu qur'ani a duniyar nan kaga ai ka san wani abu za a yi amma kuma haka Allah ya tsara saboda lokaci ne daman na hargitsewan duniya da mun karshen duniyar nan fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya zai aika wata iska wanda wannan iska duk mumini idan ya shake ta zai mutu sai ya zama wanda in ya shake ta ba zai mutu ba sai dan duniya sai dan tasha shi yana nan saboda abinda Allah yake nufi shine duk wani wanda zai shiga aljanna Allah ya dauke shi sai abin wanda za su rage kawai yan mutu ne su ne za su ga tashi alkiyama da idansu shi yasa zaka ji hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna min shirarin nasi man adrakathum sa'atu wa hum ahya yana cikin mutane mafiya sharri yan mutu wanda suka ga tashi alkiyama da idansu yano hadisi yace la taqumu sa'atu illa ala luka ibn luka wato tashi alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan kawai wato tsinanni dan tsinanniya wanda kawai babu maganar shiga aljanna na'am
qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardi wal ladzina amanu bil batil wa kafaru billahi
Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zamo tsakani na da ku shine shaida cewa shi aiko ni amma ku kuka ce ba ku yadda ba na shi Allah ya san shi aiko ni inji manzon Allah Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu Allah ya isa ya zamo shaida tsakaninka da su cewa ni ne na aiko ka ya'lam ma fi samawati wal ard Allah ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa babu wani abin da yake buye wa Allah duk abin da yake faruwa tun kafin ya faru Allah ya san shi duk abin da ka san yana faruwa a duniya kafin ya faru Allah ya san shi da haka Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai sai Allah ya ce wallazina amanu bil batil waɗanda suka yi imani da barna su ne kafiran makka wanda suka dawo suke bautan gumaka suka bar Allah wa kafaru billah suka kafirce wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne tabaku Allah ya kiyaye zaka ji ayar alqur'ani suna kira ana cewa kafiran makka amma kafirun ko ina suna ciki wancan kawai sauka ne Allah ya saukar da su a kansu amma Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zamo yana aiki a kowane zamani yana aiki a kowane lokaci yana aiki akan dukkan al'umma saboda me Allah ya sanya alqur'ani shine littafin annabin ƙarshe wanda babu wani annabi da zai zo babu wanda Allah zai sake aiko shi har a tashi kiyama da haka yanzu duk wanda yazo ya ce ma shi annabi ne ƙarya yake duk wanda ya ce ma Allah ya aiko shi ƙarya ne Allah ba zai aiko kowa ba har sai an yi tashin kiyama amma bayan tashi alkiyama wannan Allah shi ni da gara sai ya saki halittar wasu mutane su zo su take wata duniya su nashi ne ba wanda ya san me zai amma dai mu dai wannan al'umar to annabin karshe ya riga ya zo kuma ya yi da sako yanzu abinda ake jira shine kawai tashin kiyama mu hado Allah madaukakin sarki ya mana lissafin duniyar nan da muka zo me muka yi a ciki Allah ya biya kowa sakamako na aljanna su tafi aljanna Allah ka samu na ciki dan wuta kuma su tafi wuta Allah ya kiyaye shikenan an gama wannan duniya dan aljanna su shiga aljanna su yi ta jin dadi dadin da baya karewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan aljanna suka gama shiga aljanna ɗan wuta suka gama shiga to sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku su yi yekuwa sai a ce sai a kira mutuwa sai a zo da ita da sura a surar rago mutuwa ba da ka gani mutuwa dai da kasan tana da ɗauke mutane yanzu sai a kawo ta ita kanta mutuwa sai a kawo ta tsakanin wuta da aljanna sai a ce wa ɗan aljanna su kallo da suna cikin aljanna ɗan wuta ma su gani duk kowa zai ganta ta ce wannan ita ce mutuwa yau ita ma za a kashe ta mutuwa za ta mutu mutuwa ta mutu sai a ce wa ƴan aljanna ku je khuludun bila maut ku je ku ci gaba da rayuwa har abada ba mutuwa kaga dadi sai lulluɓe ƴan aljanna Allah ya sa mu naci ɗan wuta kuma sai a ce musu kuma ku je khuludun bila maut ku je a yi ta cin wuta ba mutuwa maluma suka ce idan da wani abu da yake sa ɗan wuta baƙin ciki har ya hana shi jin zafin wuta babu kamar wannan magana saboda a lokacin ya tabbatar ba fita don masu fita sun fita an gama ceto idan aka gama lokacin wuta na buɗe mala'iku na kai kawo ma har ƴan wuta na samu sun ne wa mala'iku magana su ce musu da Allah ku ce wa waƙaluku ya maluku na li yaqdi alaina rabbuk suka ce shugaban wuta ka ce Allah ya kashe mu mana na wana do ya maluku li yaqdi alaina rabbuk suka ƴan wuta su yi kira ce ya maluku shine mai gadin wuta cewa kai Allah ka roƙa mana Allah ya kashe mu mana wato su mutu su huta da azaba qala innakum makithu ce musu ina ai ba mutuwa an gama mutuwa an kashe ta zama da azaba kawai za a ci gaba da shi Allah kiya
wa yasta'jiluna bil azabi wa laula
Allah madaukakin sarki ya ce wa yasta'jilunaka bil azab kafirai suna amma ka gaggawa cewa ka zo da azaba kawo azaba wato wani waje suke cewa in menene itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin annaba da yawa kafirai suke na zamani suka yi ta gaya musu irin wannan kawo mana azaba to shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam haka kafiran makka suka ce masa wata aya cewa wato menene haba fa amzal alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim ne farko aya ne wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم شيني الله يقول وما كان ربك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله بكثن شي زي موسى عذاب بكنا تكنسو wato kaga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tunda kana cike bazan musu azaba ba sa'annan bayan kama in suna neman gafara ta bazan musu azaba ba shi yasa aka ce muna da amana wato aminci guda biyu daya ya tafi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dayan yana nan shine istighfari idan mutane na tubaro Allah to Allah bazai musu azaba ba saboda Allah madaukake sarki yana son a tuba yana son a tuba annabi sallallahu alaihi wasallam an hadisi ya ce Allah yana murna murna idan mutun ya tuba har Allah ya kwatanta abinda Allah yake yace kamar fiyere yanda dan ɗayan ku ya tashi a daga garin ku ya shiga jiji da abun hawansa da abincinsa akan abun hawan da kayansa kawai shi abun hawan ya kubce sai ya gudu ya bar mutum a dokar daji ba gida gaba babu baya babu abinci yunwa ta kama shi ya rasa yanda zai yi har ya haƙura zai mutu har ma ya sadakar ya ce shikenan yanzu mutuwa kawai zai bari ya san mai kun ya mutu yana tafiya bari ya samu karkashin bishiya ya kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kwanta dan bude idon da zai yi sai kawai ga abun hawansa a gabansa yace kuma abun hawan nan da abincinsa da kayansa wannan mutumi ne yayi haka da ya rike abun hawan saboda murna yana so ya ce Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka sai ya canza magana saboda murna annabi da kanshi yace akhda min shiddatil farahi saboda murna ne ya canza magana yana so ya wa Allah godiya sai Allah ya ce to yanda Allah yake san bawansa yake farin ciki bawansa wato ya tuba da haka Allah yana son a tuba kuma duk lokacin da aka tuba Allah zai karba amma akwai lokacin da Allah baya karban tuba Allah ya gaya mana wasu lokuta kada mu saki har mu kai wannan lokacin akwai lokaci na gama gari shine lokacin da rana za ta fito ta yamma ko ba ta nan take waduwa ba na to ta fito ta wajen na ko ba ta yamma take waduwa ba to ran da rana za ta fito ta yamma inda take waduwa to daga ranan duk wanda ya tuba Allah ba zai karba ba Allah haka ya faɗa menene la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira babu wanda zai tuba Allah ya karba da zaran wannan rana ta fito akwai wata koba a sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunanta babu tauba a bude take duk wanda ya tuba sai tuban shi ya shige amma lokaci sai a kulle ta ba mutane suna zuwa su ce za su musulunta ba to ko musulunci ma in aka kai wannan lokacin mutum yanzu zai shiga sai a ce ayya da ka zo jiya ba a shiga an gama tuba ai ka san shiga musulunci shine babban tuba ai shine babban tuba da ya haɗa kowanne to shi ma duka an gama sannan akwai lokacin da Allah bai karɓar tuban mutum idan mala'ikan mutuwa ya sauka idan mutum ya ga mala'ikan mutuwa iri da mutum ya zo ɗaukar ransa to shi ma ba za a karɓa ba lokacin da rai yake ƙoƙarin fita to sai ya ce ya tuba shi ma ba za a karɓa haka nan wanda ya mutu yana kafiri ya je lahira ya ce ya tuba Allah ba zai karɓa ba da haka waɗannan lokuta duka Allah baya karɓar tuban mutane amma yanzu kan Allah yana son ka tuba أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وذا لا تدوني وأن توبة الله ذكر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنا نيما غافرة تعالى من جرما العظيم الحي أستغفر الله العظيم الذي ونديكي لا إله إلا هو بيد أبوك تاريا kuma wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi wanda duk ya faɗi wannan Allah zai karɓi tuban shi ga wani tuba irin tuban annabi Yunus لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين ديغيا وصحابي الله يا كربي توبان النبي يونس كما sai wani sahabi ya ce wannan ya rasulullah wannan tagomashin annabi yunus sai aka wa ko hadda mu yace hadda ku har tashin kiyama wanda duk yayi wannan yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah zai karbi tuban shi. Allah ya ga mana me ya samu annabi yunus ko ya tafi yana fushi ya je ya hada ruwa ya shiga cikin duhu guda uku, duhun dare, duhun cikin kifi, ga kuma duhun ruwa. Shi ne fanada fi zulumat, ya kira Allah a cikin duhu 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 har guda uku. Allah wani waje yake cewa fa laula annahu kana minal musabbihin, da ba dan annabi Yunus ya kasance shi ma tsarkake Allah. Allah ya ce la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athu, da zai zauna a cikin cikin kifin nan har tashi alkiyama, shi ma kifin da ba zai mutu ba. Eh, da kifin na nan yana nan ba zai mutu ba. Annabi Yusuf haka dan mu Allah ya ce zama zai yi a cikin kifin har tashin kiyama. Amma da yayi wannan Allah ya ce sai aka sa kifi ya fito da shi, kuma ma aka ciro masa, aka sa masa kabashi menene wa ambatina alai shajaratan min yaqtin, aka bashi bishiyan kankana yayi ta ci, ya dawo jikin shi ya murmure.
Yastajirunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin.
Na gama fasalar ne ko sana tauri? To da bani na gama ba sai ƙara aya. Allah madaukakin sarki yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab, suna neman gaggawa ka kawo musu azaba, walaula ajalun musamma. Allah ya ce inda ba dan alƙawarin Allah da ya sanya wa lokacin azaban lokaci ba, shine sai an je lahira, jahannama na lahira. Da ba dan wannan ba, Allah ya ce la ja'ahumul azab, da azaba ta zama da sai a kawo jahannama a taso a nan duniya. Amma Allah ya yi alƙawari tana can, sai an je an yi tashin alƙiyama. Sai Allah ya ce kuma su kwantar da hankalinsu, wala ya'tiyannahum, tashin kiyaman nan kuma na zuwa musu bagatata, za ta zo babu shiri, wa hum la yash'urun, ba sani ba. Tashin kiyama haka za ta zo ta same su, kuma wannan idan an yi to wannan azabar da suke gaggawa a kawo ta nan za su iske ta. Allah ta tsare mu. Na
yasta'jirunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin.
Allah madaukakin sarki ce yasta'jirunaka bil azab, suna ta gaggawa cewa kawo musu azaba, kawo musu azaba, kawo musu azaba, bi ma'ana su daina wannan gaggawa. Akwai lokacin azabar ta zuwa. Wa inna jahannama, ita wutar jahannama da za su shiga idan ba su tuba ba, la muhidatun bil kafiri, tana kewaye, a kewaye take da kafirai. Ka san azabar duniya ko wutar duniya in an taka ta tana mutuwa, to wutar lahira in an taka ta ƙara kunnuwa take. Wutar duniya ba ta zuwa ta sama, in dai ba faɗuwa, faɗuwa take, amma wutar lahira ta sama ta ƙasa take zuwa. Allah ya kiyaye.
Yawwa yughawul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu ma kuntum ta'malun.
Allah madaukakin sarki yace yawma yughawul azab, ranar da azaba za ta mamaye su, za su shiga wuta, azaba ta mamaye su gaba ɗayansu, azaba ta zo musu min fawqihim, daga samansu. Wa min tahti arjulihim, azaba ta zo musu daga ƙasan ƙafarsu. Wannan shi tace wutar lahira. Ita wutar duniya an ka danne ta, ma ai mutuwa take, na to banda ta lahira. Allah madaukakin sarki yace wa yaqulu dhuqu ma kuntum a ta'malu sai mala'iku su ce musu kudan dari mala'ika ya ce musu kudan dari abinda ku kasance kuna aikatawa na sabon Allah da kafirci wanda kuka yi a nan duniya maluma suka ce Allah bai kira gabas da yamma kudu da arewa wajen azaba ba wai dan ba azaban ta nan bane ba wai kawai ta sama da kasa bane a kawai Allah ya kira nan wajen ne waɗannan dan su a gane bambancin azaban lahira da ta duniya shine kadai kaga waɗannan ayyukan duniya ba sa yi na mutum ya tsaya inda ya dinne wutar duniya daga kasa ai babu wuta a saman shi an gane Hausa idan wuta na ci tunda wuta a kasa take in har mutum ya danne wutar duniya a kasar shi mutuwa ma za ta yi sai na kaga ba ta da inda za ta je sama to banda ta lahira ita ta lahira danne ta kunna ta ne sa'annan daga sama da kasa ne take zuwa sa'annan tana zuwa ta kowane kowa shi yasa baya Allah ya ce yauma yaghshahul azab azaba za ta mamaye su Allah ya tsare
ya ibadi alladina amanu inna ardi wasi'atu fa iyyaya fa'budun
lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira akwai hijira a lokacin nan wajibi ne saboda kafiran Makka sun matsa kun ga Makka a duk duniya babu garin da Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya kambama shi ya sanya wato ɗakin sa a ciki irin Makka duk duniya ba inda ɗakin Allah yake sai Makka na ba inda zaka je ka samu ɗakin Allah babu kuma duk duniya wani waje da ake da wafi sai Makka duk wanda ka je na da wafi a wani waje gararan ba yake na wallahi wasa yake ba a da wafi a ko ina sai a Makka sai kuma a sama akwai baitul ma'mur mala'iku suna da wafi a waje amma nan babu iya cikin da Allah ya ce wal yadawahu bi baitil atiq Allah ya bada umarni cewa ai da wafi to kaga da girman garin da darajar garin amma Allah madaukakin sarki sai ya sa saboda an hana musulmi yin musulunci sai Allah ya ce ayi kaura hijira farko da aka so mai zuwa Habasha farkon hijira zuwa Afirka akai Ethiopia ita ce farkon hijira tun kamu a hijira zuwa Madina ba ita ce farkon hijira da akai wanda Sayyidina Usman suna ciki wanda suka taso wato suka gudu lokacin nan kafiran Makka sun matsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu akwai wani sarki ne adalci a gari ka za ku tafi suka tafi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da suka je Habasha Allah ya sa sarkin Najashi ya karbe su hannu biyu amma sai kafiran Makka suka ji tsoro kada fa su je mutumin nan ya shiga addininsu da haka suka tada wato jama'a delegation daga Makka da kayan kyauta suka bi su har Habasha suka je wajen sarki suka ce gashi nan sarkin Makka ya aiko mu yana gaishe ka ga kyauta ya ce waɗannan mutanen da suka zo ka ba mu su mu maida su sai Najashi suka ce suka faɗa abubuwa marasa kyau cewa sun raba zumunci sun yi wane ne sai Najashi ce a ba za a yi haka ba a kawo mun mutanen na ji daga bakinsu kuma ku zo shine sai aka tattara fada-fada na coci aka wanda yake jagorancin tawagan musulmi a lokacin shine Ali a Ja'far bin Abi Talib Ja'far sayyidina Ja'far shi ya jagoranci al'umman musulmi da haka aka zo ga sunan ga kuma delegation na kafiran Makka ya ce kuka ce kaza suka ce kaza sun raba zumunci sun yi kaza sun sarkin da kanshi yake ta tambayan su kafiran cewa shi da ya zo ya ce shi annabi ne ya ce shi annabi ne da yake shi malami ne shi da jashi ya san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya faɗa a cikin wato linjira da ta yake tambaya shi abin da yake ta kokari ma ya tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine annabin da yazo yana tambayar su su ba san cewa littafi yake bi ba dan ya tambaye shi ce shi wannan da yazo ya ce muku shi annabi ne iyayensa suna nan da rai suka ce a iyayensa maraya ne ce ya taba muku yana warware alƙawarin ya muku shi kafirin da yake bayani ya ce gaskiya dai bai taba warwarewa ba ya ce amma akwai wani alƙawari da muka yi ba mu san ko lokaci zai warware shi ba wato akwai wani alƙawari yana nan fanni amma dai duk bayan wanda aka yi ya ce a saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam tun jahiliya su da kai suka sa masa suna amin haka kuma suke kira shi akwai lokacin da aka zo za a sake ginin Ka'aba kabilun Makka rigima ta so ta barki a tsakaninsu kowa yana son a ce shine ya soma sanya tubalin ginin Ka'aba aka rasa za a yi yaki su ba wuya an barke da yaki sai wani mai hankali ya ce kusan me za mu yi ku yi haƙuri tunda yanzu ka ga ba mu san waye zai soma shigowa garin Makka ba mu san waye fita ba kowa duk ƙabilun nan kowa ya haƙuri mu yi ittifaƙi mu tsaya mu jira duk wanda ya soma shigowa garin nan daga wajen Makka shi ya dora kowaye sai duk suka yadda suka ce duk mun yadda aka zauna ana ta jira iko Allah ba wanda yake shigowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ganshi da kansu suke cewa radina bil amin wato sun yadda zai musu adalci duka suka zo suka ce kamar aiko shi ne ba suka ce kaji kaji abin da muka yi kuma gashi kai ne sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce to yadda za a yi kowace kabila ta kawo mutum da tubalin da za a soma ginin a samu kyalle a dora shi a kai sai kowace kabila ta kama gefen kyallen sai a ji sai a lokaci guda sai a aji to wace kabila ta za ta ce ita ta soma dorawa kaga kowa ya soma da an musu haka suka ji daɗi da haka sun san shi akan amintacce da haka da wannan sarki yake tambaya suka ce gaskiya bai taba amma dai suna da alƙawari ba san ko zai saba da ya jiyo kan musulmi ya ce ku me kuke faɗa yau sai suka ce masa suna zagin annabi Isa suna faɗin maganganu mara kyau akan annabi Isa sai ya ce musu me kuke faɗi akan annabi Isa shine sai shi sai na Jafar sai ya karanta masa farkon sura tsakiyar ayoyi na jin bakwai ne ko goma na suratu Maryam inda Allah madaukaki sarki yake cewa wazukur fi kitabi Maryama izin tabazzat min ahliha makanan sharqiyya fatakhadhat min dunihi hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya qalat anna yakuni li gulamun ولم يمسسني بشر ولم أكو بجيا قال كذلك قال رب هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا yana ta wannan karatu har sai da ya kai inda yake cewa zalika Isa ibn Maryam awalul haqqi alladhi fihi yamtaru kafin ya gama sai ga idan Najashi ya cika da hawaye ne sai ka duba suka ga sarki na kuka mutanen da ake so a kama su a maida su da ya gama sai ya ce musu su yi haƙuri mutanen nan ba zan ba da su ba yace ku je ku shiga cikin garin Habasha ku rayu amini kuna masu aminci yace bai ba da doka duk taimakon da za a musu a musu zaman da suka yi kenan ai shine ma cikin waɗanda suka yi hijira ya aura yawa annabi sallallahu alaihi wasallam aure ya biya sadaki wanda aka koma da ita da haka farkon hijira da aka yi kenan aka dawo aka yi hijira zuwa Madina to abinda nake faɗi akan wannan ayar bayan an yi hijira an koma Madina sai zama wasu ba su yi hijira ba kuma ga kafirai sun hana su yin addini to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ya ibadi ya ku bayina a allazina amanu wadanda suka yi imani ku sani inna ardi wasi'atun ƙasata tana da yalwa in ji Allah na halicci wurare da dama in ji Allah da haka fa iyaya fa'budu ni kadai za ku bautawa wannan lokacin da ake hijira kenan shi yasa yanzu ma yanda aya haka take aiki a kanmu babu dalilin da kana musulmi za ka tashi ka tafi wata ƙasa wanda za a hana ka sallah in kai haka ka aikata haramun kuma ka saba wannan aya kai ba ma inda za a hana ka sallah ba ka je ka rayu a inda ba ka jin kiran sallah ma shi ma kuskure akwai wanda saboda neman kuɗi sai su tafi wata ƙasashe ba a ma jin kiran sallah to wani irin me za ka yi a duniyan nan da haka ba daidai ba ne masu hankali inda za su yi sallah ma suke nema inda za su rayu suna sallah suke nema in suka je ko anguwa ne suka gaba za su iya sallah ba sai su bar anguwa wannan saboda mai sun san me ya kawo su duniya sun san me mutum ya zo yi a duniya da haka dole ne musulmi ya bauta wa Allah madaukakin sarki domin me in an je lahira fa hisabin da za a yi ke da haka Allah madaukakin sarki ya ce ni kadai fa iyaya fa abudu ni kadai za ku bautawa da haka wanda aka matsa masa a wani waje aka hana shi ibada sai ya yi kaura kuma in kai kauran nan suka je Allah yana ko ina na da ikonsa da mulkinsa ko ina yana nan komai kayansa ne na kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce dukkan rai za ta dandana mutuwa kaga ai an gama da wanda ya yi hijira da wanda ya ki hijira na duka an gama kullu nafsin za'iqatul maut zaka ga Allah ya cika alqur'ani da mutuwa ba komai bane maganar mutuwa dan kada dan adam ya san take da duniya saboda duniya yaudara ne da ita wallahi yaudara ne rubu ne zaka ga da mutum ya wuce daga shi sai ayyukan da ya aikata da kaga kada ya sake ta yi masa wannan yaudara kada ya sake ya shiga cikin tarkon iblis Allah ka tsare mu da haka Allah madaukakin sarki ce summa ilaina a turja'un sa'annan wajenmu duka za a dawo da ku da wanda ya bi Allah da wanda ya ki bin Allah kowa wajen Allah zai koma ka kenan ashe dan adam ya tsaya ya bi Allah shine ya fi daɗi ita duniya ma gaba ɗaya in ba abin Allah ba ta da daɗi yayi Allah ya cika duniya da rashin daɗi amma in kana son ka ji daɗin ta to ka bi Allah wallahi in kana jin zaka nan ne zaka more ta amma in ba wannan babu wani jin daɗi da ya rage saboda mai ɗan adam yana tafiya yana fuskantar karewa ne yana fuskantar tsufa ne yana fuskantar shirin barin duniya ne dan ma Allah ya ɗaukakin sarki ya mana lutsi zai gaya mana lokacin da za mu mutu wannan rahama ce jama'a ka san wani yana tunani wai da an gaya masa wai zai shirya ba za ka shirya ba in an gaya ma rudewa za ka yi da haka wannan rahamar Allah ne da ya sa ba mu sani ba amma dai za a mutu Allah yana ta cewa za a mutu ba ku ji labarin wani sarki ba an yi wani sarki a cikin magabata yana da kiba kiba sarki ne mai mulki sai a lokacin bokaye ake nemowa ya nemo bokaye cewa a mashi magani ya rame kowa ya buga sai ya kasa kowa ya buga sai ya kasa saka samu wani boka mai hikima yazo ya bubbuga ya bubbuga yace gaskiya shi ma bai gane komai yace amma a cikin aikin da yayi kafin da yayi akwai ya gano wani abu sarki sai mai ka gano ne ce na gane ne martaba sauran shi kwana 40 ya mutu yace a wannan kan yace tabbas ya gano wannan ha yace to shi ne ya fada kwana 40 shi ya gano shi kenan ya tashi ya koma ana nan mai martaba na ta lissafi yana ta lissafi kawun ka ce di ya sabon yi wallahi ya rame ya rame ya rame yadda ake nema da shi ne da kwana 40 ya yi mai mutu bai ci aje a kamo shi ya mana karya aka je aka zo da shi ya ya kashe kwana 40 ga ce to ai na duba na gani ne ba abinda zai ramar da kai inda rami a kan ke zo ka yi so sai sanin ranar da za ka mutu ai tashin hankali ne ai musiba ce babba yanda ka ji Allah ya kira ta fa asabatu musibatul maut ai musiba ce duk yanda kake tunani ba wai wani za ka yi shiri ba ne rudewa za ka yi to Allah madaukakin sarki sai ya ɓoye mana Imam Ahmad a cikin littafin shi Az-Zuhud da Ibn Abi Shayba shi ma a cikin littafin shi Al-Musannaf kowanne ya kawo wannan hadisi daga Hassan yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Adam gaba daya da mu da zuriyarsa gashi a tare sai mala'iku suka ce ya Ubangiji ai duniya ta musu kada wato saboda duka duniyar arwa sun ga yawan mutane da na farko da na ƙarshe duka gasu a tare sai suka ce ya Ubangiji ai duniya ta musu kada wato ba za su ji sai Allah ya ce a'a zan sa musu mutuwa wato ba tare za su zo lokaci guda ba wannan sai suka ce ai idan la yuhanni'umul aish yace to Allah ai ba za su ji daɗin rayuwa ba mutum da yake tunanin zai mutu wani daɗi kuma zai ji sai Allah ya ce a'a zan sanya musu buri zai sa musu buri shi ne zai ɗan danne su su ɗan ji daɗi amma inda ba don haka ba wani daɗi za ka ji mutuwar da baka san za ta zo ko gobe ko jibi ko gata ko shekara uku ko shekara ashirin ba misali ba wanda ya sani a kaga wannan ya isa ya lalata jin daɗinka to amma wannan burin sai duk mu manta kaga ana tarjima da mutum ana idan Allah ka bari yana ba za a bari ba lokacin da ya mamanta yadda za a yi amma da zai tuna sai kaga ya samu nutsuwa da zai tuna cewa fa ashe fa kwana kaɗan zai koma cikin kabari da wani abin ba zai yi to wannan burin shi ya sa ɗan adam ya zamo yana samun dama yana ɗan juye-juye to amma burin fa ba abin biyawa ba ne musulunci yana so a takaita shi cire mutuwa yana da alheri yana sa ɗan adam ya samu shiga aljanna yawan tuna mutuwa yana sa ɗan adam ya samu shiga aljanna saboda in kana yawan tuna mutuwa za ka ringa jin tsoro wannan tsoron kuma ibada ce Allah zai ringa baka lada akwai wani hadisi na kudusi da Allah madaukakin sarki yake cewa yayi ba zai hada wa bawansa tsoro biyu ba kuma ba zai hada masa aminci biyu ba wato duk mutumin da ya rayu a duniya yana ta jin tsoron azaba Allah yana jin tsoron haduwarsa da Allah to wannan tsoron kuma ba zai yi mutu ya zama yana cikin tsoro ba zai zama yana cikin aminci wanda kuma ya rayu ba ruwan shi kaga ko su ba ruwan su ba ruwan shi ana maganan shi ya dauka ma Qur'ani na malamai ne wallahi gaba da ya da musulunci kayan property ne na malamai shi ba ruwan shi kawai har ma in a wani abu ya samu musulunci har gaida malamai yake kayan su ya samu problem sai yana gaishe su kuma wai musulmi na kaga wannan rashin fahimta ne musulunci na kowa ne na duk bayin Allah ne kokarin da Allah ya ce malami yayi a musulunci shine kokarin da wanda ba malami ba zai kowa kokari yake shiga aljanna da kowa da kowa dan haka aiki ne da Allah madaukake sarki ya sanya dukkan mu kowa yi kowa yayi baki kokarin sa dan ya samu ya tsira Allah ka samu tsira na
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
الله ما دوك كيسك يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن دسوك إيماني suka yi aiki nagari Allah ka sanya mu a cikin su Allah ya ce lanu bahu annahum min aljannati ghurafa wallahi zamu ba su wajen zama zamu zaunar da su a cikin wasu gidaje na aljanna Allah ka samu a ciki wannan aljanna tajri min tahtiha al-anhar urama tana gudana a ƙarƙashin ta Allah madaukakin sarki ya sanya gidan kowanne dan aljanna akwai rafi ko urama mai gudana ta abubuwa guda hudu akwai korama ta ruwa akwai korama ta zuma akwai korama ta madara akwai korama ta giya a kiran kowanne dan aljanna kuma ka san daga inda suke bugowa daga cikin al'arshin Allah daga nan suke bugowa suke bugowa Allah shi da kanshi yace asalin musaffa zuma mai kyau nono madara kai ta sha kawai gaba wanganan ka koshi dan namu ba yunwa ya saka sha ka san da zaran muje ya kawo koshi to daman yunwa ya sa shi to babu wannan to Allah madaukakin sarki ce wallahi zamu zaunar da su a gidaje na aljanna wanda koramai ce gudana ka kashe kuma khalidina fiha za su dawoma a cikin aljanna Allah ya ce ni'ima ajrul amin ma dalla da ladan wadanda suka kyauta ta aiki a duniya Allah ka samu a ciki alhamdulillah amin ina take a addu'a kace ni ba Islam. To wannan wani ban Allah ne ya kawo wasika zuwa gare ni zuwa gare ku amma barin addu'a yake soliciting du'a from umma muslim umma kuma Allah ya ku ne wannan karanta ku yace assalamu alaikum my brothers in Islam I'm reaching out for a heartfelt request could you please include me in your du'as especially regarding some pressing financial challenges I'm facing, such as house rent and school fees and some other issues. May Allah protect, provide for and guide us all through these times. Ameen. Thank you for your kindness and support. So barang adua iki.